أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سو ببيرمو ما سو البركة وكم مدساكي هدواء وانم مجلسي نامو نتفسير القرآن من جرمة تفسير لكي تتونوا أقم موضوع تربية عرقشن هستن وصي لقمان الحكيم عليه الصلاة والسلام بيما تنسى يومنا غان اللهدي قوم قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم ببو ليلة دغيه مدى 40 ليا وما يومنا أكو قوات بير ميلادية دبو بيو دا أشعون منا فاتن الله سبحانه وتعالى يمن جاغو غنشي الله يألبركة أشرى يومه منا وقوان الله يقافر تامن نزن بم ييافي منا منا فاتن الله مدوكة كنشركية كومنا دا مصيبو يأوكي منا النوبة da tashin gauran zabi na farashin kayayyaki da kuncin rayuwa da talauci wanda ba su da lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya kamar yadda muka saba za mu fara da amsa wasu daga cikin tambayoyin da aka aiko ta hanyoyin da ake aikowa da su wannan mai tambayar take cewa mace ce ni ce nake da marayu wanda waɗanda ba marayu ba shin zan iya amfani da dukiyar waɗanda ba marayun ba wajen karatun su in tana nufin te amfani da dukiyar su yaran waɗanda ba marayu ba domin taimaka ma marayun babu laifi tunda ita ce mahaifiyarsu kuma damar ba zai cutar da waɗancan ba ba za a tauye musu haƙƙin su ba tana da damar da za ta tasarrufi a cikin dukiyar ƴaƴanta ba laifi a cikin wannan insha Allah dukiyar marayu to amma dai ba haka ta rubuta ba to in tana nufin dukiyar marayun ne to marayu suna da haƙƙi da ba a cin dukiyar su haka nan in waccan abin nan din take nufi kenan in tana nufin dukiyar marayun ne to za ta dauki dukiyar marayu ke amfani da su ba a wajen haƙƙin waɗanda ba marayu ba kuma Allah madaukakin sarki ya hana cin dukiyar maraya sai da haƙƙi dukiyar maraya haramun ne a ci Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira sannan Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira sannan can ya ce ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انما لمن تفسيري سكتي انا magana in juye dukiyar ake yi an ba mutun dama ko an dora mishi kula da marayu aka damka mishi dukiyar su sai ya zama shi yake juye dukiyar yana kasuwanci da ita to a haƙi na mubaraba tunda yanzu ya zama mubaraba ake kenan ga dukiyar su shi kuma ga lokacin sa ga ƙwarewar sa ga ƙwaƙwalwar sa ga damar da yake da ita ta juyawa to yana da haƙƙin ya ci wani abu a cikin dukiyar to shine bil ma'ruf da amma haka nan a dibi dukiyar su ba tare da izinin su ba kuma kananan yara ne wanda ba a da damar da za a ce ba su da hankalin da za su iya ce sun yi tasarrufi da dukiyar su to baya kamata ai haka su ma waɗancan waɗanda ba marayun ba a neman musu nasu wallahu a'lam wannan mai tambaya na cewa ni ne muka yi ciniki da wani can sai na haɗu da wani sai na manta na siyar masa da wannan abu daga baya sai na tuna mun yi ciniki da na farkon sai na ɓata cinikin da na biyan na ba na farkon to ne laifi a kai gyara ne ba laifi a tunda dama ka'ida ai mantuwa kai wanda kuka riga kuka yi ciniki da shi a farko shi kuma ka manta ita kuma mantuwa Allah madaukakin sarki baya kama bawa da ita amma idan ya tuna to sai ya gyara abin da ya manta din tunda kai gyara anan to shi babu laifi mai tambaya ta uku yake cewa me hukuncin shan wata kwaya a lokacin sahur domin hana jin yunwa. To akwai abin da suke ce mishi habbatu Ramadan, Ramadan tablet. An tambayi, an aika da wannan tambayar zuwa ga Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah a mawki'in sa Islam su'alun wa jawab. Ya amsa wannan tambayar a ranar 25 ga watan 8 miladiya 2009 a tambaya ta 1339 kai da 126, tambaya ta 1039 da 126. Aka masa wannan tambayar aka ce ma hukmu tasahuri ala habbati ramadan allati tukhaffifu min athar al-ju'i athna'a nahar as-sa'im, me hukuncin yin sahur da wata kwaya da ake ce mata kwayar ramadan, wacce ita tasirin ta shine tana sauƙaƙa yunwa a lokacin da mutum yake azumi. To yayi dogon bayanai a game da wannan kwayar da kuma asalinta, sannan aika da wannan tambayar zuwa ga mawki' wato net na Multaqa Ahlul Hadith. Su ma dai sai suka ɗauko wannan fatawar ta Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid, sai suka bada ita cewa ita dai kwayar da ake sha, bincike ya tabbata cewa kwaya ce da ba ta da wata matsala, kwaya ce da aka yi ta ta hanyoyi da ababen da suka halasta, kuma ta kunshi rukunin vitamins, vitamin B1, vitamin B2, B5, V6, V12, wanda dukkanin su suna da tasiri wajen gina jiki da karfafa kashi da kuma kwakulo abinci daga maiƙo ya aika shi zuwa ga matsarmama a ciki. Ana amfani da waɗannan kwayoyin ga mutanen da suka kasance suna da karancin insulin, masu ciwon suga kenan, yaka rage musu kishin ruwa. Sannan kuma bayan haka ana amfani da shi ga tsofaffi, sannan ana amfani da ita kwayar dai ga kananan yara domin haɓaka jikinsu da kuma waɗanda suke masu rauni da dai masu nau'ukan ciwo wanda yake rauna na jiki. To an kalli wannan sai suka ce a shirman salu sai ba Munajjid sai yake cewa babu laifi dan an sha waɗannan kwayoyin, ba laifi bane tunda dai ana yin su da abin da yake na halas ne. Sannan kuma ai wannan shine maksudin yin sahur ma. Annabi sai yace tasahharu fa inna fi as-sahuri barakatan, ku riƙa yin sahur domin a cikin yin sahur akwai albarka. Al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi ya kawo ma'anar baraka, albarkar da ke cikin sahur. Yace wasu suka ce saboda a lokacin ana tashi ayi ibada, daga nan sai mutum ya ci abinci kuma sai ya kira sallar asuba, sallar asuba ba za ta kubuce masa ba sabanin mutumin da ya zarce ya tabacci shi bai tashi yayi sahur din ba. Sannan daga cikin albarkar da aka kawo suka ce li'annahu yuqawwi as-sa'ima ala tahammuli mashaqqati al-ju'i wal-'atsh, sahur yana karfafar mai yin azumi a wajen ya zama ya samu karsashi, ya zama bai ji yunwa da yawa ba, sannan kuma bai zama ya ji kishi da yawa ba. To in an kalli wannan maslahar ta sahur ko manufar yin sahur, to kenan ashe wannan kwayar ya halasta mutum zai iya shanta domin ta karfafe shi, ta rage masa yunwa ko ta rage masa kishi a lokacin yinin sahur, a lokacin yinin azumi. Wannan fatawar da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala ya bada kenan a cikin wannan mawki'in nasa, wato shafin sa na internet mai suna Al-Islam su'alun wa jawab. Sannan akwai shafin da aka ware ma sunan sa Milafu Ramadan, fatawoyi ne ake badawa na Ramadan, saboda ka mas'ala ce sabuwa. Iyaka anan kawai abinda zamu bada shine ya kasance mutum in zai sha to ya sha ne a ƙarƙashin kulan likita, domin ba haka nan mutum zai zo ya dauki kwaya da kansa ya sha ba da sunan magani za ta iya cutar da shi. Dukkan magunguna kamar yadda masana suke faɗi suna da abin da suke ce musu side effects, wato suna da tasiri wanda yake mai cutarwa idan mutum bai bi ka'idar shin sa ba sai ya cutar da shi makin ya zama magani kuma sai ya zama mutum guba kuma tuntuni da ba malamai sun yi bayanai kamar haka al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin Tibbun Nabawi wanda aka fitar da shi daga cikin Zadul Ma'an yayi magana akan tasirin magunguna da kuma yadda suke haifar ma da mutum ciwo idan bai amfani da su yadda ya kamata ba to wannan shawarar da muke badawa kenan amma dai dan amfani da su da kuma ita inda ita wannan kwayar ci wanda aka yi bayani kanta wanda ta kunshi waɗannan hukunnan vitamins din to babu laifi malamai sun bada fatawa cewa an shata ba a saba ma Allah madaukakin sarki ba kuma an yi daidai ina ganin waɗannan tambayoyin sai mu wadata da su sai karatu na gaba sai mu ci gaba da amsawansu daga ciki wallahu a'lam idan ba a manta ba a majalisin mu na jiya majalisin mu na tara muna batu ne dai har yanzu akan sifar Allah ta hikima a lokacin da muke bayani a karkashin wala qad atayna luqmana al-hikmata muka ce Allah madaukakin sarki shine mai tarbiya na asali dukkan wani mai tarbiya to zai gama tarbiyar sa ce tarbiya Allah ita take aiki to kasancewar Allah madaukakin sarki mai tarbiya kuma sai ya siffantu da sifa ta hikima kuma muna batu akan cewa hikimar Allah kala biyu ce a wajen kula da bayinsa akwai hikimar Allah a halittarsa akwai hikimar Allah a shari'arsa to muna batu akan hikimar Allah a cikin shari'arsa yadda ya tsara ma bayi shari'u da hukunce-hukunce na halal da na haram da waɗanda za a yi da kuma waɗanda za a bari sannan muna batu daga littafin al-Imam al-Allamatu As-Sa'di rahmatullahi alayhi sharhin sananuniyyat ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a inda yake mana fashin baki a game da ita hikimar Allah madaukakin sarki a cikin hukunce-hukuncensa to shine sai yake cewa mu kalli misali mana na musulman farko lokacin da suka yi ruku da shari'a Allah yadda ya kamata ya suka rayu rayuwarsu ta yi kyau rayuwarsu ta yi albarka suka gina duniya kuma suka gina lahira shi da ta kai mu a tarihin musulunci an kai wani lokacin da mutum zai fito ya nemi wanda zai bashi zakka ba zai samu ba saboda an wadata ba a buƙatar ba talauci a cikin mutane saboda me saboda bin shari'a Allah madaukakin sarki da talakawa da shugabanni da baki dai suka yi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koma zuwa ga wannan shari'a tasa to shine sai yake cewa walan man haraku anhu a lokacin da musulman baya suka zo suka karkace mu addini suka ki bin shari'a Allah madaukakin sarki wa taraku katiran min hudahu suka bar da yawa daga cikin shari'a addini shari'a Allah madaukakin sarki walam yastarshidu bi ta'alimihi al-aliyati suka zama basu shiryu da koyaswa addinin musulunci wacce koyarwa ce madaukakiya ba in harafa dunyahum kaman harafa dinuhum shi duniyar su jirkice musu ta jirkice musu kaman yadda addinin su ya jirkice ai idan addinin mutane bai tsayi ba to ba abin da zaka samu kuma na duniya yayi kyau domin asalin duniya da rayuwar cikin ta ana son a ji dadin ta kuma ta kyautata to sai an ba addini idan mutane suka ba addini to sai Allah madaukakin sarki sai ya bata duniyar su ba duniya ba za ta musu dadi ba wannan ya faru ga musulmai a tarihi da yawa duk lokacin da musulmai suka saba ma Allah madaukakin sarki suka ki bin shari'arsa to sai Allah madaukakin sarki ya dandana musu azabar abinda suka aikata li yazuqu wa bala amrihim karkashin wannan ka'idar ta li yazuqu wa bala amrihim domin su dandane bala'in abinda suka aikata da kansu su suka aikata da kansu sai Allah madaukakin sarki sai ya dandana musu wannan abinda ya faru da musulmai a Iraki abinda ake lokacin da tatab suka zo suka yi musu fata-fata malaman tarihi waɗanda suke bayani akan fiqh tarih sun yi bincike sun fitar da dalilai da suka sa tatab suka ci nasara akan musulmai da yawa amma misali na farko shine ko kuma dalili na farko shine yadda musulman wannan lokacin suka ki bin shari'a Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki sai ya dandana musu azaba a hannun magabtansu a hannun abokanan gabansu suka taso daga gabashin duniya suka zo suka kashe musulmai suka mai da jinin musulmi ya zama kamar ruwa ana zidda shi yadda aka ga dama ba tare da wani abu kuma ya sake faruwa a duniya ba sannan abinda crusaders suka sake mu musulmai, kristoci suka zo suka sake mu musulmai Andalus, shi ma malaman tarihi in suka tashi tattaunawa akan sababban sababun farko da suke kawo shine musulman wannan lokacin sun kauce matsayin Allah madaukakin sarki, sun koma sharholiya kide-kide, waƙe-waƙe, raye-raye, abubuwan saban Allah madaukakin sarki na banza su kawai ake aikatawa a ƙasar Andalus a wannan lokacin. Shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya dandana ma musulmai wannan azaba, wacce take azaba ce mai radadi a duniya. Allah ka tsare mu. Kamu ma ƴan uwa, abin da ke faruwa da mu a yau a duniya, yau duk inda kawai ga zaka ga makaskanta su ne musulmai. Duk inda kaga wani makaskanci to zaka same shi musulmi ne. Shin Allah baya san mu ne? Ko ko dokokin Allah muka bi da gaske, shi Allah yake mana haka? A'a, mun kauce ma abinda Allah yake so ya yadda da shi. Mun bi san zuciyar mu, masu dukiya sun koma dukiyar su tafi musu komai, masu mulki mulkin su yafi musu komai. Talakawa ga bakin talauci, ga bakar yunwa, amma ko ba za su ba Allah madaukakin sarki ba. Mutun ya wayi gari bai yi suhur ba, bai azumi ba, kai bai sahur ba da abin da ya kamata yi, amma kuma sallolin nan ba zai iya kiyaye su ba. Sallolin nan guda biyar musulmi zaka same shi an kira sallah, ba zai tashi ya je ya sallah ba duk da wannan azumin na Ramadan da ake ciki. Kai a cikin talakawa akwai waɗanda a yanzu halin da ake ciki ba su azumi, ba su yin azumi, bincike ne tabbatacce ba su yin azumi. Za su tafi inda ake shaye-shayen wiwi su je su sha wiwin su, kuma ƴaƴan musulmai ne, kuma ba wanda bai balaga ba a cikin su. To a cikin wannan yanayin da ake ciki, a haka ake tsammanin kuma Allah ya tausaya mana, ya rangwanta mana, ya wai ya saukar da rahamarsa. Dole sai mun canza, Allah ba mu ikon canzawa. Mala As-Sa'di yace wa kadhalika anzur ila al-umamil ukhra, yace ka kalli ma sauran al'ummatai, allati balagat fil quwwati wal hadarati wal madaniyyati mablagan ha'ilan, al'ummatan da suka kai matuka a wajen karfi. Ka dauki America, ka dauki ita China, ka dauki Faransa, ka dauki Russia, ka dauki United Kingdom, Britania kenan, wannan kasashen da ake ce musu super powers, al quwwal alamiyyatul kubra. Ka dauke su su biyar din nan, ka kalli matsayin da suka kai na al-hadara, na wayewa kai da ci gaban gine-gine da kere-kere, shi ne al-hadara. Wal madaniyya, jiyar da suka gina garin su a keta kasar Allah madaukakin sarki a cikin karkashinta, a hanya da jirgin kasa zai rika bi, motoci za su rika shiga suna tafiya, kai tafiya kilomitoci masu yawa alhali a karkashin kasar Allah madaukakin sarki kake tafiya. An sa lantarki, an sa wutar lantarki, an sa komai, sun kai mablagan ha'ilan, wata matuka ne girma. Lakin lamma kanat khaliyatan min ruhi ad-dini, amma a lokacin da suka zama fanko ne su a game da addini, ba ruwansu da addini, wa rahmatihi, ba ruwansu da tausayin da addini ya zo da shi, wa adlihi, kuma babu adalci na addini a cikinsu, kana daraguha a'zama min naf'iha, shi ya zama cutarsu ta fi amfaninsu yawa. Za ka je ka ga ƙasa ga ta nan an yi ƙyalle-ƙyalle ta ci gaba, amma kuma ƙasa ce duk mutanen cikinta ba su da kwanciyar hankali, ba su da kwanciyar hankali. Ba za ka je ka ga rayuwa mai kyau ba, za ka je ka ga tabarruci, ka ga mata na yawo tsirara. Ɗaya daga cikin malamai Dr. Aib al-Qarni a wajen 80s, wajen 1980 aka ɗibe su suka tafi daga ƙasar Saudi Arabia suka je America, suka yi wata ziyara ta ƙarin ilimi a ƙashin faɗin Allah madaukakin sarki da yake kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablikum, ku yi tafiya a ban ƙasa domin ku ga gurabun waɗanda suke kafin ku. To suka yi wannan tafiyar, ƙasar Saudi Arabia ta ɗauki nauyinsu, suka zagaye kowace jiha a cikin jihohi da ake da su a America waɗanda sun kai jihohi 50, sai da suka zagaye kowace jiha suka yi watanni. Da ya dawo yi wata gabatar da wata muhadara da kuma wasu kasidoji, ya kira muhadarar tasa da America lati ra'aitu, ya ba da labaruka masu tayar da hankali, abubuwan da suka gani na tayar da hankali. Kaje ka sai ya ce, yake ba da labari, ya ce sun tafi wata jiha a America suka tarar da wata mata, ita karnuka take ciwo, karnuka take ciwo, kawai ta tara 'ya'yan karnuka tana ba su nono tana ba su abinci ga ta tsufa idanuwan ta har sun sauka fata idan ta ta sauka ta rufe mata idanuwa suka tambaye ta me ita ko me tace ayyanta 12 kowanne uban shi daban ba ayyan halas bane ayyan zinani amma yanzu sun kai mu matsayin da ba wanda ko ta waya yake kiranta a cikin su shi yasa kai ta ga ba su da amfani gara ta koma karnuka ne ayyanta ta koma karnuka take kiwatawa ta dauke su ta sasu a jikin su a jikinta ta sumbance su ta wanke musu fuska ta goge musu ido da haka take da kwaftarin gilashin ta haka ake to irin waɗannan kasashen babu addini a tare da su amma su ne mutanen mu kuma suke sha'awar su je su zauna a cikin su mutum alfahari ai yake ma a ce yana da dan uwa a can shi ma wani dan boko burin sa a ce ya gama ya tafi in likita ne ya gudu ya tsallake kasar su saboda rashin kishin kasa ya tafi can ana ba shi rabin albashi ya tafi ana nuna mishi bambanci wani ya fi wani kwakwalwa ya fi shi takaddu na ilimi amma sai a dauke shi aiki shi a ce rabin albashi za a ba shi kuma wancan dan kasa ne a ba shi cikakken albashi a ce shi ba dan kasa bane ayyan shi sai ya biya musu kudin makaranta amma wancan dan kasa ne shi kuma sai ya biya shi ba zai biya mai ayyan shi kudin makaranta ba in ya je asibiti ya kai kanshi ko ya kai matarsa ko ya kai ayyansa sai ya hadu da wancan dan kasa din wanda shi ya fi shi kila shi professor ne shi kuma wancan dan kasan doctor ne amma sai a ce shi ga kudin da zai biya shi kuma wancan dan kasan ga rangwamen da zai samu amma duk da haka mutanen mu sun fi sha'awar su je su wannan su gudu su tafi waɗancan kasashen su je su zauna shi yasa da wannan cutar ta zo ta makale da su wasu kuma suka karkowa suka zo suka yada mana cutar Allah madaukakin sarki ya kyauta ya shirye mu wa sharruha akbar min khairiha sai sharrun waɗannan kasashen yafi alkhairin su yawa sannan wa'ajaza ulama'uha wa sasatuha an talafi shururin nashi'ati anha sannan malamanta ita irin waɗannan kasashen malaman su da kuma shugabannin su yan siyasar su sai su kasa shawo kan matsalolin da suke faruwa a cikin kasar duk da ci gaban da suke da shi da wayewar kai wallahi wasu abubuwa da suke faruwa a America ba a faɗi ne yan uwa ba a faɗi ne rufewa ake irin su fashi da kisan kai da ake yi a kasashen irin kasashen America ba a faɗi amma ka je ka tambayi waɗanda suke rayuwa a kasar za su baka labari fashi mutum ɗaya kawai sai ya zo ya shiga ya samu makarantar ƴan Najeriya yana 80-120 kawai ya bude musu wuta ya harbe su ƴan mala'ikun Allah waɗanda ba su san zunubi ba su san komai ba ya harbe su ƙarshe lauyan shi a ɗau lauya ya zo ya ce ai ba yi da hankali ne yana da matsalar taɓin kwakwalwa ƙarshe kawai a ce ai an ɗaure shi shekara 50 a gidan yari ba a sabar ba lahadi sannan kuma awannin su ba kamar awannin gaskiya bane shikenan zuwa wani lokaci ya fito bayan ya fito kuma ya sake aikata mummunan aiki fiye da ma wanda ya aikata a baya abin da ke faruwa a waɗannan kasashen kenan da mutane suke ganin kyalkyalin su tafi su je su dau hotuna a ciki suna ganin shikenan sun je ba mun ce ba laifi ba mun ce ka aje irin waɗannan kasashen bane akwai dalilan da za su sa aje amma mutum ya dauka cewa idan ya tafi wannan kasar wani ci gaba ne a wajen sa wallahi wannan ci baya ne a tunani amma dan ka je ka karo ilimi ka ga abin da ke ciki ko ka koyo ilimin da ba mu da shi ka dawo ba laifi bane wannan amma mutum ya rika jiwa yana ji a matsayin ya zama kaska ya ji ya makale yana shan jini ana kwakulo shi ana kore shi ana walakanta shi shugaban kasar shi in ya tashi ya kwalbato magana game da ƴan gudun hijira ya kizagi ƴan gudun hijira su kuma ƴan gudun hijira suna nan a mayata suna kwaɗai ba inda ya fi kasar ka dan uwa kasarka ita ce kasarka mahama sharatta aw gharrabta falan tajid khayran min alwatan east or west home is best haka bature ma ya faɗi ko ka je gabas ko ka je yamma ba inda ya kai gidanka kasarka ita ce kasarka ita ya kamata ka zauna ka gina ita ya kamata kai alfahari da ita ce taka anan Allah madaukakin sarki yayi alƙawari yayi nufin ya saukar da kai a cikin ta to rashin addini a wannan kasashe ba karamin bala'i yake haifarwa a cikin waɗannan kasashe ba walan yaqdiru ala zalika madamu ala halim annamatu sa'idi yace wallahi ba za su iya shawo kan matsalolin su ba madamu ala halihim matukan a wannan halin suke ba su kula da addini kuma ka'ida ce duk kasar da babu addini a cikin ta to masiruha ila lin hiya
karshen ta za ta rushe wannan kasa ko an ki ko an zo sai ta rushe sai ta zama tarihi addini kadai ke tabbatar da kasa addini ce addini ne kadai ke tabbatar da kasa ai suna fada a cikin falsafatu tarihi cewa an ziyarci dukhilat mudunun faqad la yujadu fiha aswaqun wala masani walakin ma khalat min ma'abid shi an shiga wasu burane an kai ziyara burane da yawa a duniya zai iya ajiba ga kasuwa ba ba kasuwanni a garin zai iya ba a ga masana'o'i ba amma ba garin da zaka je ba zaka ga abun bauta akwai tarihin abun bauta a cikin garin wannan ke nuna maka cewa dan adam bai iya yuwa ya rayu ba addini rayuwar shi ta duniya ba za ta fitu ba addini ba shi yasa duk tarbiyyar da aka cire mata addini to tarbiyya ce ta halaka tarbiyya ce da ba za ta haifar da ɗa mai ido ba shi yasa daga cikin hadarin da muke fuskanta a cikin irin kasashen mu akwai zara ruhin addini a cikin zukatan masu tasowa addini ya koma a makaranta ba dole bane sai an koya tun daga primary har zuwa secondary har zuwa jami'a wannan ba karamin tabarbarewar tunani bane ba karamar tabarbarewar tunani bace sannan ko ba karamar halaka bace Allah dawo da mu kan daidai wali hada kana min hikmatihi ta'ala shi yasa ya zama daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki annama ja'a bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min addini wal qur'ani lalle abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi na addini da alqur'ani aqbarul barahin ala sidqihi wa sidq ma ja'a bi ya zama shine mafi girman abinda ke gaggata abinda man cewa manzalin sama daga Allah yake abinda manzalin sama yazo da shi na alqur'ani da kuma abinda alqur'anin ya kunsa na shari'a to shine babban shaida da ke nuna cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma daga Allah yake لكونه محكما كاملا لمن الله يا كوتت شرعا من تعنز سلامة تكية كوتتاوة لا يصلح الصلاة إلا به بضاءة بسام ونجارة سوي إذن بعد أبن دمان ذا الله سمي زود شيبا كما دعا يا أقاما دعا يا أقاما النجس سمي يا إما غنغنين دا أيوغا سنن أنا غنين سبلو بلو ينوانا أنو بدأ أكي مغنى كنتا جي من يما غنى أي manzon Allah sama dai yayi magana kan annobobi kuma me yake jawo annoba sannan annoban nan hada take da rushewar tattalin arziki yanzu akwai kasashen dan aka gama wannan annoban wallahi alamu kunin ce fa ne siya gagare su kasashe ne kuma da suke alfaharin cewa sun ci gaba to hada kuma suke ai zina namiji ya aure namiji a halasta haka mace ta aure mace a halasta haka ba wai ana yi ana jin a matsayin saban Allah ake ba a doka ce ma an ba da dama mutum ya dauki namiji dan uwan shi su je kotu ya sa mai zobe shi ma wancan ya sa mishi zobe a yi tafi a dauki kayan da ake sawa na angwaye da amare a sa wai wancan katan banzan ya zama mijin wancan katan banzan ko waccan katuwar banzar ta zama matar katuwar banzaccen shikenan kuma sai a ce a zauna lafiya a cirba dun manzon Allah sai mai bayani kan wadannan abubuwan kuma gashi nan muna ganin su sai dai mu koma ga Allah madaukakin sarki wannan karshen bayanin da al-allamatu sa'idi rahmatullahi alayhi kenan a game da hikimar Allah madaukakin sarki da kuma kasancewar Allah madaukakin sarki mai hikima a wajen halittar halittunsa da kuma gudanar da rayuwarsu da kuma tsara musu yadda tarbiyyarsu za ta tabbata wanda ita ce ake ce ma shari'a Allah madaukakin sarki dan uwa masu albarka abu na gaba shine yaya za a yi ne tarbiyya ya zama mai hikima ta yaya ake zama mai hikima mun fadi a baya cewa hikima kyautar Allah ce to amma malamai suna cewa al-hikmatu mauhiba wa kama kanat mauhiba qad takunu maqshaba kamar yadda hikima Allah ke kyautarta to kuma Allah madaukakin sarki yana ba mutumin da ya zama ya koya kamar yadda manzon Allah sama ya fadi a cikin hadisi innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum wa man yastasbir yusabbirhu Allah cewa ilimi ana koyan sa sannan hakuri ma koyan sa ake sannan duk mutumin da yake son ya zama mai juriya to Allah madaukakin sarki zai mai da shi mai juriya to wannan ita ce kaida saboda haka hikima ana koyanta to yaya za a yi sai muka ce yatimmu lil murabbi an yakuna za hikmati zai ce kada mai tarbiya ya zama mai hikima ne sannan wayusafu biha idza ta'allama al'uluma an-nafi'ata wa tabbaqaha 'amala idan ya koyi ilmoma masu amfani sannan kuma ya aiwatar da su a aikace kenan abinda ake tsammanin ka ya kai mai tarbiya sawa'un uba ne kai ko uwa ce ke ko ko malami ne kai ko ko jagora ne kai shugaba waɗannan su ne waɗanda ake tuhumar su da tabbarewar tarbiya a tashin farko idan aka ga ta tabbare za a tuhumi uba za a tuhumi uwa za a tuhumi malamai za a tuhumi jagorori waɗannan a tsakanin su ake samun tarbiya ta farko uwa ita take bada tarbiyya ta farko shi yasa al-Shawqi rahmatullahi alayhi yace al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi al-ummu ustadul asatizati al-ula ustadul asatizati al-ula shaghalat ma'asirahum madal afaq ita uwa ita ce makarantar yaro ta farko ita ce kuma malamar malamai duk wani malami da ka ganshi to uwa ce ta fara koyar da shi uwa ce ta fara koyar da shi sai da ya fito daga karkashin makarantar uwa domin uwarsa alal aqalli ita ta koya mishi yadda zai kama nono ya sha ya zuƙo nononta ya sha ita ta koya mishi yadda zai yi zama ita ta koya mishi yadda zai yi rarrafe ita ta koya mishi yadda zai yi tafiya ita ta koya mishi yadda zai yi magana duk uwa take wannan ko uwa ta gaske ko uwar daki ɗayan biyu amma dole ɗan adam ya yabi wannan matakin na wannan makarantar ta farko sannan haka uba shi ma uba mai tarbiyya ne ga ɗansa haka nan a taho makaranta wanda da yawa za ka ga irin rayuwar da ake yi yau ‘ya’ya ma ‘ya’ya awanninsu suna ƙarewa ne a cikin makarantunsu akwai makarantun ƙananan yara da ake da su waɗanda ake musu rijista wani zumuntun suna ciki kin yaro na ciki sai a je a mishi rijista saboda ganin waɗaya sannan akwai waɗanda kuma bayan an haihu ake zuwa a je a musu rijista ba su ma iya magana ba wasu kuma in sun fara iya magana ake zuwa a je a musu rijista kuma a damƙa su da malamai za ka samu wasu aka kai su makarantar nan tun karfe 7 na safe to ba za a sako su ba ba za su rabu da malamansu ba sai kila karfe 5 na yamma wasu ma fiye da haka kai akwai waɗanda ba makarantun kwana ne yanzu ana yi na ƙananan yara a wasu ƙasashe da suke da suke ganin sun ci gaba to duk akwai wannan to haka kuma shugabanni su ma masu tarbiyya ne domin su ake tsammanin al'amru bil ma'ruf abinda ake cewa al-hisba wa nahyu 'anil munkar a wajen su suke cewa ayi su suke cewa a bari ita kuma tarbiyya ba a yin ta in babu cewa ayi in babu cewa a bari to dukkanin waɗannan bangarorin suna buƙatar ilmoma na tarbiyya ilmoma masu amfani kuma sannan ana buƙatar su aiwatar da waɗannan ilmoman a aikace to daga nan sai su zama masu hikima sannan na uku wa kanat niyyatuhu sadiqatan sannan kuma niyyar mai tarbiyya ta zama ingantacciya ka zama mai ilimi mai amfani ka zama mai aiki da iliminka sannan ka zama kana da niyya ta gaskiya wa qalbuhu mukhlifan sannan kuma zuciyarka ta zama mai ikhlasi ga Allah idan ka tara waɗannan sufofin guda hudu al-ilmun nafi' al-amalus salih an-niyyatus sadiqa al-qalbul mukhlis in mutum ya samu waɗannan to zai zama zuwa hikimace sai ya zama yana da hikima ga ilimi ya koya ga aiki da ilimin yana yi sannan niyyarsa a cikin zuciyarsa ta gaske ce cewa so yake samun da tarbiyya sannan kuma na uku ya kasance dan Allah yake tarbiyyar tasa to idan aka samu waɗannan bangarorin guda uku babu shakka za a samu mai tarbiyya ya zama mai hikima kuma za a samu abin da ake so daga gare shi الامام الحسن البصري رحمه الله عليه هنا فدا a cikin wata magana sai hikima kun sa al-imam al-hasan al-basri ya sha daga nunan gidan annabta wacce ta kula da shi ita ce nana ummu salama hindu bint abi umayya matar annabi sallallahu alaihi wasallama bai wacce ita ce mahaifiyarsa barariyar bai wacce wato maulatu dinta ita ce ta haifi sayyiduna al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi to kuma a gidan a dakin na ummu salama ake renansa malaman tarihi sun ambaci cewa nana Ummu Salama ta sha daukar shi idan mahaifiyarsa ko tana aiki ko ba ta nan ta dauke shi ta dora shi akan nonuwanta kuma ya sha daga cikin nonanta to kaga Imam Hassan al-Basri babu mamaki ka rika jin maganganun sa kalamuhu yushbihu kalaman nabuwa haka wani malami ya sufanta shi maganganun Imam Hassan al-Basri sukan yi kama da maganganun annabta saboda ya sha daga nonan gidan annabta فرحمه الله يتي من أحسن إبادة الله في شبيبته دكم تمن ديك وتتبوتا ألا ألوك شنديك ما تعيش يتي تشنق وتيسا لقاه الله الحكمة عند كبر سنه ألا مدوك تنسى كيزي لك أنا مش هكما ألوك شنديك سنشي يا فار من ينت إذن شكرن كسوكي شكرن تربية kuma ka bada rayuwarka wajen yima Allah madaukakin sarki bauta a lokacin da kake matashi to sai Allah kuma sai ya baka hikima shine irin wannan zaka ga mutun ya kai shekaru 90 dari amma hafizallahu lahu aqlahu Allah ya tsare mishi hankalin shi sai kaga yana wadannan shekarun amma yana karantar da mutane sannan yana rubutu kuma in ka dau rubutun sa zaka dauka ka karanta ka ji kaman dan shekara 30 da wani abu ne wannan rubutun ta yadda zaka ji ilmu ma da abubuwan ban sha'awa da abubuwan ban mamaki a cikin wannan kuma Allah madaukakin sarki zai rike masa karfin sa ya zauna ya rika baka kaje mutun ya kai shekara 90 da wani abu ko 100 amma yana cewa a rana yana bincike na awanni 10 ko fiye da haka to wannan ita ce ka'ida man ahsana ibadata Allah fi shabibatihi laqahu Allah سبحانه وتعالى الحكمة عند كبر سنه دم متمن ديا شغل تد كان سي كوت تبو تسجع الله مدوك تنسى كي ألوك تنسى كي متاشي ويوانين يمتاشي الدم الإمام ابن الجوزي أتشل تافن ستنبيه الناعم القمر يا فتشي ومتاشي أنا كرقا سني دقى شي كراغو مشابيا دقى شي كراغو مشابيا كما الإمام ابن الجوزي استنباط يي daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma manzo Allah ta sama ya kasance kamar yadda Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya fadi yace uhittu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud wa ana yawma idhin ibnu 14 sana yace an kawo ni ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a yi yakin uhud lokacin shekaru na 14 falam yujizni amma manzon Allah sallama ya ki yadda da aje da malume suka ce a lokacin bai kara sama 14 ba yace summa uridtu alayhi yawm al-khandaq wa ana ibnu 15 sanatan fa ajaza amma lokacin da za a yakin uhud na cika shekara yakin khandaq ya ghazwat al-ahzab na cika shekaru 15 cip manzon Allah sallama sai ya bada izini yace a tafi da ni to daga nan ne malamai suka ce a shi shekara 15 ita ce bidayatu sinni a ash-shabab a shi lokacin kukuci yana farawa daga shekara 15 ne har kuma zuwa shekaru 35 haka al-Allama Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya fada a cikin littafin sa tanbihun na'imil gumr al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa miftahu dar as-sa'ada ya kawo wata magana yace taqulul hikmatu hikima da kanta tayi magana Allahu akbar yanzu nan hikima ce da kanta ta bude baki take magana tace manil ta masani falam yajidini duk mutumin da yake nemeni bai same ni ba to falyamal bi ahsani ma ya'lamu to yi aiki da mafi kyawun abin da ya sani wayatruk aqbaha ma ya'lamu sannan kuma ya bar mafi munin abin da ya sani abin da ya zama mummuna ka bashi abin da ya zama kyakkyawa ka aikata shi mafi kyau ka aikata mafi muni ka nisanta to me zai fa idza fa'ala zalika fa ana ma'ahu wa in lam ya'rifni hikima ta ce mana to mutum in yi wadancan abubuwan da tace yayi guda biyu al'amalu bi ahsani ma ya'lam wa tanku aqbahi ma ya'lam to mafi tace zai same ni wa in lam ya'rifni ko bai sanna ba ko bai gane ni bace ni nake tare da shi to ina tare da shi fa ana ma'ahu wa in lam ya'rifni ina tare da shi fa ana ma'ahu wa in lam ya'rifni to ina nan tare da shi ko da bai sanni ba kenan dan uwa ne tarbiya uwa ce kai ke ko uba ne kai ko shugaba ne kai jagora tun daga shugaban kasa har zuwa kasa koko a'a malami ne kai kowanne fanni kike karantarwa tun daga fannonin addini har da fannonin ilmoma da ake rayuwa da su to duka abin da ake bukata shine ka zama kai mai ilimi ba a tarbiyya ba ilimi sannan kuma ka zama mai aiki da iliminka sannan kuma ka zama kana da niyya wacce take ta gaskiya akan tarbiyya kake son ka saba sannan na uku kuma ka zama dan Allah kake so kai tarbiyyar nan in kai wannan to fal hikmatu ma'aka wa illam ta'rifha haka za qalat bi nafsiha hikima ta ce maka da kanta tana nan tare da kai koda baka gane ita bace to ita kana da ita saudaka a takeice hikima tana samuwa idan mutum ya matsa ma kanshi ya koye ta masu cewa ba a koyen dabi'a kuskure ana koyen dabi'a wancan da yake cewa ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq ya fada abin da ya fadi amma magana sa ba dole bane ta zama gaskiya wai ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi ya wanda yake sanya adantu da dabi'a da ba ta shi ba inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq lalle abin da ka matsa ma kanka kace sai ka koya to abin da ke tunkuɗe shi shine dabi'a ka ta asali a'a ka ko ana koyen dabi'a idan baka da hakuri zaka iya matsa ma kanka ka zama mai hakuri idan baka da juriya zaka iya matsa ma kanka ka zama mai juriya tunda manzo su ne ce innamal ilmu bit ta'allum wa innamal hilmu bit ta'allum bit tahallum ana koyan ilimi ta hanyar koya sannan ana koyan hakuri ta hanyar koya ka koya ma kanka in ka koya ma kanka zaka yi so daga kowanne mai tarbiyya zai iya zama mai hikima idan ta sabaha idan ya koye ta ya neme ta to za ta bashi kanta da izinin Allah wannan abu ke abu na gaba dake da alaka da wannan bagiran na hikima shine alamatul hikmati fil murabbi wannan yana da matukar muhimmanci ma'auni ne da ya kamata kowannen mu ya dauka a yanzu ya auna kansa da shi ma'aunai ne mutum sai ya tsaya ga yana da hikima a cikin tarbiyyar da yake kuku bai da hikima idan muka bada waɗannan alamomin a matsayin ma'aunai da kowa zai dauki kanshi ya dora kanshi akai shi ya ji nauyin shi wani zai hau kila suke ya ji kamar ma ba auna ba hau komai ba kamar iska ce ta hau kanshi kaga wali ya zubillah wani kuma ya ga nauyin sa to anan ka san a dabi'ar dan a rayuwar lafiya yau ba a san kai nauyi a saman sikeli sannan ko ba a san ka zama kai kasa sosai in kai kasa sosai to ba jini a jikinka in kuma kai yawa jininka ya hau kenan akwai damuwa so daga tsakiya ake san ka zama to anan mu so muke kai nauyi ka cika sikeli a ce ma sikelin da ake da shi kafin karfin sa sai an take kawo wani sikelin domin ita hikima ba ta yawa hikima alkhairi ba ta yawa duk abin da Allah madaukakin sarki ya kira shi alkhairi manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da alkhairi to baya yawa yu'ti alhikmata man yasha wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khayran katira to abu na farko shine arrizqu fil qawli wal fi'l arrizqu fil qawli wal fi'l ka zama mai yin abubuwa da tattaushi a maganarka da kuma aikinka maganar ka ta zama tana da taushi sannan aikin kai zama yana da taushi kar ka zama mai kaushi ko da yaushe manzal sai ce arrizqu la yakunu fi shay'in illa zanahu sannan wala yunza'u min shay'in illa shanahu tattausawa da yin abu sannu bai taba kasancewa a wani abu ba ba shi sai ya adanta wannan abu yanzu wani zai zo ana son a bude wata kofa kawai shi kenan sai ya zo kawai ya ja da baya kawai ya ce zai tura kofa karshe kofa ta balle ya fasa wani bangare daga cikin rabin gefen ginin sannan kuma wata kila shi ya je wajen tura ta din shi kuma ya ja da baya je ya fadi ya fasa kai kaga wala yunza'u min shay'in illa shanahu sannan ba a taba cire yin abu sannu da tattausawa a cikin abubuwa sai abin ya munana to amma wani shi ya zo cikin hikima sai ya kalla a shi ba ma kullun aka sa daidai ba kawai yana kalla sai ya ce ai ba daidai ka sa ba kawai sai kaga ya bude kofa cikin salin alin an bude kofa an shiga ba tare da an yi banna ba arrifqu kenan arrifqu wannan arrifqu din ana son shi hatta a aiki ana son shi a cikin magana sannan manzal sama ya faɗi wani abu ya ce idza arada Allahu bi ahli baitin khayran to adkhala rifqa fihi
idan Allah yana son wani gida da alkhairi to sai shiga musu da duk abin da zasu yi sirkayin shi da natsuwa sirkayin abin da sanna su nana Aisha radiyallahu anha suna zaune da manzo Allah sama a masallaci yahudawa la'anannin Allah sai suka zo wucewa dama in sun zo wucewa wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqul in sun zuciya sai su ga da manzo Allah sama sai su ce masa assalamu alaikum su ce alamun da assalamu almaut kina wai mutuwa ta tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa in mitta fa humul khalid idan manzo sama ya mutu ya rasu to su zasu dawo mai ai ba zasu wa ma jalna li rajulin min qablika alkhuld ai a farkon aya Allah ya ce Allah mun bai sanya ma wani mutum kafin ka dawo ma ba to sai shi manzo Allah sai sama wannan gaisuwar Qur'ani ya ba manzo Allah sama labari wannan na Aisha sai ta ji da kunnanta sun zuciya suka ce assalamu alaikum ya Muhammad ya Muhammad mutuwa ta tabbata a gare ku nana Aisha ta ji dama fasihi ya ce tana da matukar fasaha tana da kuma tsinkayi da kwakwalwa sai ta fusata sai ta ce wa alaikumus salam wa ghadiba Allahu alaikum ولعنكم وعد لكم عذابا عظيما شكو متوا ذات تبت عن كسينن الله يسيني مكو البكا سنة الله يهوشي دكو سنة الله يتانا دمكو دا عذابا وجتك ميزاتي عذابا ميقرما نعم من ظل رسول يتي يا عائشة بك جنا باسو أمسا با تشي يا بائسة الله بك جعبن دسو كتيبن يتي عنا باسو أمسا سنشي السلام عليكم نيكم ناتي وعليكم يتي duk zaddin da ake nema manzo sama ya musu shine sai ya ce mata ya aishatu inna zifqa la yaqulu fi shay'in illa zalahu wa la yunzu min shay'in illa shanahu inna allaha yuhibbu zifqa fi kulli shay Allah yana son wannan sifar ta azifku a komai tausasawa yin abu sannu sannu a tabin shi daki daki dabin sa a kwalaileci shi ba tare da an yi gaggawa ko an yi abin da harguwa ba abi shi daki daki a tsanaki to shine ake ce masa arifku Uwwat ibn Zubayr rahmatullahi alayhi wanda mun yi batun sa mun taba batun sa a wasu daga cikin darussan mu jikan sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu kuma dan Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu shi ta gaba ta baya ta ko ina shi dan gidan sahabbai ne babban tabi'i ne kuma sannan yana cikin al-fuqaha as-sab'a yana cikin malaman fiqhu guda bakwai na Madina wanda aka yi musu sheda da ilimi yace ar-rifqu ra'sul hikmati ar-rifqu ra'sul hikmati yin abu cikin natsuwa da sassautawa shine tushen hikima haka al-Imam Urwa yace al-Imam Urwa yace ar-rifqu ra'sul hikmati yin abu sannu sannu da tattausawa ba tare da yin cikin harguwa da hayaniya da zafafawa da kausasawa ba to shine tushen hikima shine tushen hikima kuma duk abin da aka yi wajen aka yi amfani da arifku a tarbiyya wannan sifa tana daga cikin manya-manyan sufofi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sifar da ya siffantu da ita kenan babba shi yasa يعالج الامور كما ينبغي manzo sama ya zama yana magance abubuwa idan sun zo sai mu ga misali a gaban insha Allah ta'ala ba za mu karar da su ba yanzu nabi wa'ada musti'jal an-nata'ij daga cikin sufofin mai hikima baya gaggawa ya ci nasara kawai ya ce shi yanzu sha yanzu magani yanzu a din mai hikima to shuka yake ba dole bane ya ga ta fito shi dai burin sai shuka ya dasa kuma zai ci gaba da kula da wannan shuka kuma zai ci gaba da gewaye kuma zai ci gaba da lura da dashen da yayi zai rika sa masa taki zai rika bazai bari da ciyawa da kwaro da kwaro su zo su cutar da wannan dashen da yayi ba kullun zai yi amma ba dole bane kuma ya ci ayin ici ba dole bane ya ci sakamakon abin da wannan shukar yayi din ne hikima yana da wannan baya gaggawa la yasta'jilu an-nata'ij baya gaggawa yace yanzu nan shi sai da kaga mutun yasta'jilu an-nata'ij shi so yake ya ci gajiyar abin da yayi to wannan bai da hikima suna fadi a cikin hikima suna cewa alaina gharasu ash-shajara amma wa laysa alaina qat'u as-sabah abinda aka dora mana shine mu dasa bishiya
madasa ba shiya amma ba dole bane sai mun ci ayan icca amma mun dasa wasu a bayan mu su zo su ci ƴaƴan mu waɗanda za su zo a bayan su zo su ci wannan ita ce ka'ida kuma abin takeici wanda ba musulmi ba sai ya zama yana da wannan kuma shi ma kirci yake kullawa ba yahudi anni makiyin Allah makiyin bayin Allah ya yadda dasa bala'i sai bayan shekaru ɗaruruwa sannan bala'in nan zai tashi haka ka'idarsa take meye bahaushe ya gano yayi wani karin magana mai ban sha'awa yake cewa na tara ba a gane sharrin ka sai zaka gida da yawa mu mukan faɗi wannan karin magana amma ba mu san ba anan abinda kakannin mu suke nufi da shi ba na tara ba a gane siyar ka sai zaka gida siya suke cewa ba sharri ba ba a gane siyar nasara zai zai je gida nasara zai ta kulla abinda ya ta kullawa shi ya bar gari ko ranar da zai bar gari to ranar za a gane bala'in da ya kulla shishi ya muku makirci kala kala shi bayan ya tafi sannan za ku ga sakamakon wannan shirin da ya kulla muku farko zai zo da abu kuna ki kuna gudu amma ya tabin ku da lalama ya tabin ku da lalama har sai kun anshi abin in kuka shi abin daga ba kun sai abin ya zo ya zama muku wahala har ka'idar shi take duk abin da bature zai yi haka yake yin abubuwansa to wallahi hikima ce ta musulmai musulmi ne ake bukata ya zama yana da wannan yi ta aiki yi ta aiki yi ta aiki amma wala yasta'jilu nata'ijal amal kai ya gaggawa ya ce sai ya ga sakamakon aikin da yayi kai ya ce sha yanzu magani yanzu a'a ai duk abin da kaga ya faru ya girma to daga kun ka je ka bincika zaka ga daga kankana nake ai innamal biharu min al anhar wasu ma suka ce innamal biharu min al bi'ar yi tikke kun da ka ganshi to asalin shi rijiya ne daga rijiya ce kuke zama teku rijiya ce sai daga bata zo ta zama teku to me na gaggawa wani yawo wai kannuwar babar shi innarsa kenan ta zo ta ce za ta kafa mishi za ta sa shi za ta ba shi sana'a shi kenan sai ta ce sai ta ɗauko wasu 'yan kuɗi 'yan kaɗan sai ta ce gashi aje a tebur ya ce ha ba inna sai ya nuna wani katon shago a layinsu ya ce shi irin shi take son yake son ta kafa mishi ta ce wawa mahaukaci ka je ka tambayi mai shagon ka ji kila har talla ya yi shi da talla ma ya fara yi da ɗan tiri ya fara yawo kila yana sai da irin chocolate ɗin nan da goro mafiyancin su duk daga haka suka zama ta ba shi wai so yake yi a buɗe mishi katon shago a rana guda ma baina ashiyatin wa duhaha to kaga babu hikima gulaim ne shi shi dama gulaim la hikmata lahu yaro dan karami ba hikima Allah shirye mu to wannan shine ita ce sifa alama ta biyu ta mai hikima ada musti'jalin nata'ij baya gaggauta sakamako zai ta aiki yi ta aiki kuma yana tsara aikin sa kuma yana bin ka'idojin aikin amma baya cewa gobe yake son ya ci nasara wallahu alam ana nuna mana lokaci yayi saboda haka zamu tsaya a nan insha Allah ta'ala shi Allah ya kai mu wata haduwa ta gaba majalisi na gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da nake ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yalwata mana a cikin arziki Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya shirye zuriyar mu Allah ya albarka ga iyayen mu da malaman mu ya saka musu da alkhairi wanda suka rasu a cikin su Allah madaukakin sarki ya kai rahama cikin kabarin su ya lullube su da gafarar sa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته